mana ƙarshen labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ɗauka ƙwarin matakai danganin an rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar cikin sabon shekarar da za a shiga ta shekarar 2021. Ya kuma yi hani ga babban bankin ƙasar, wato CBN, kan karta bada kuɗi ga harkokin shigo da abinci ƙasar. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da wannan rahoto.
Babban mataimakin shugaban ƙasar kan harkokin yaɗa labaru, Malam Garba Shehu, shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar, inda shugaban ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa gwamnatinsa za ta maida hankali sosai wajen rage hauhawan farashin kayayyakin abinci a ƙasar, tare da jan hankalin babban banki na ƙasar da karta kuskura ta bada kuɗi ga harkokin shigo da kayayyakin abinci, lamarin da masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya ce zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma harkokin noma.
Idan za mu tsaya mu kalli gaskiya, ba zai yiwu a ce kawai mu yi ta ibon kuɗi muna fitarwa waje mu sayo abinci ba. Dole mu noma abinci. Me ya hana Najeriya a noma abinci? Menene dalilin da a Najeriya ba za a noma abinci da za a ci ba? Duk kasashen da muke zuwa mu sayi abinci a wajensu ba su kai Najeriya girma ba. Bayan haka ba su kai Najeriya kyan ƙasa na noma ba, wanda ake kira fertile land. Ƙasa mai taki na kansa, mai dausayi, wanda za a noma abinci ya bada abinci ba. Ba su kai mu ba. Kuma ba su kai mu yawan matasa ba. To me zai sa mu yi kasala mu kwanta mu zauna kawai mu ce wai sai dai abinci an kawo mana daga kasashen waje, in ba kawo ba kuma mu yi ta ihu mu ce gwamnati bata yi kaza ba, bata yi kaza ba. Dole mu zage mu fita mu nemo abin da zamu kara wa Najeriya daraja, mu kara wa Najeriya karfin tattalin arziki, da haka ne tattalin arziki yake bunƙasa.
Shugaba Buhari ya nuna gamsuwarsa ga cigaban da aka samu a harkokin noma biyo bayan shirin faɗaɗawa daga dogoro daga man fetur da ƙasar ke yi, wacce gwamnatinsa ta bullo da shi. Dr. Ismail Nuhu, manomin shinkafa ne a jihohi 11 da ke arewacin ƙasar.
Da ko ni da nake miki maganar nan, ina noma yanzu haka a jihohi 11, kuma noman shinkafa ne. Nayi na damina kuma yanzu muna ta shirye-shiryen fara na rani. To a daidai lokacin nan kuma a ce an bada dama a shigo da abinci, to kin ga za mu yi asara kenan akan wannan makudan biliyoyi da aka zuba a gona. Saboda haka gaskiya ni ra'ayina shine ƙara tsaurara matakan tsaro, na ganin cewa mun dogara da kanmu, don da gaskiya idan har za mu tsaya mu yi abin da ya kamata, to magana abinci ba dai a kawo mana ba, sai dai mu ba wasu kasashe na kusa da mu. Cewa wannan furuci ne mai girma shugaban kasa tabbata, to babban bankin Najeriya CBN su tabbatar ba su ba kowane mai kawo abinci cikin ƙasar nan kuɗi ba. Maimakon haka sai a ƙara tallafawa tare da dafawa su manoman cikin gida mu kenan, domin ganin cewa haƙa ta cimma ruwa.
Duk da haka dai masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi na ganin sai an fitar da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen daidaita lamura.
Idan abinci ya yi tsada, in aka rufa na waje, to a cikin biyu a yi guda ɗaya, ko kuma a dinga yin abin da ake kiran shi quarter burning, in an ɗaga wani lokaci a dawo da shi wani lokaci, ko kuma gwamnatin in abincin ya fi ƙarfin talaka ta sa hannu ta saya, ta sa a rumbunanta wanda ake kira buffer stock, ta fitar wa talakawan su da kansu masu anguwanni su ɗauka, ba wai a ba gwamnoni ko shugabannin siyasa ba, to wannan zai taimaka sosai. Ko kuma gwamnati ta kawo tsare-tsare wanda zai rage farashin kayan abincin, in manoma sun noma tana iya bada tallafi akan abincin ko kuma abin noma don ya rage farashin abincin, ko kuma ta hana waɗanda suke saya su ajiye, ta kawo matakai manya-manya akan su domin talakawa su samu sauƙin rayuwa.
A ƙoƙarin jin ta bakin gwamnati kan sabbin shirinta na inganta wannan manufa a sabuwar shekara ta 2021 da za mu shiga nan da sa'o'i kaɗan ya ci tara, sai dai ana fatan za a samu sassauci na ƙuncin rayuwa da aka fuskanta a cikin shekarar 2020. Siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe a Asiya yawancinsu sun yi sama yau Alhamis, a rana ta ƙarshe ta hada-hada a 2020. Hang Seng ta Hong Kong ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100, yayin da Shanghai Composite ta cira da kashi 1.7 cikin 100. China T-Sec ta Taiwan ta rufe inda ta cira da 0.3 cikin 100. S&P ASX ta Australia ta yi kasa da kashi 1.4 cikin 100. Kasuwannin hada-hada a Japan da kuma Korea ta Kudu sun rufe saboda hutun jajiberin sabuwar shekara. A hada-hadar kayayyakin sayarwa, an sai da zinare kan dala 1,895.20 kowane oz, yayi sama da 0.1 cikin 100. kan yamman Amurka an sayar da shi kan dala 48.17 kowace ganga yayi kasa da .4 cikin 100. Kana dan yamman Brent an sayar da shi kan dala 51.28 kowace ganga yayi kasa da .1 cikin 100. A hada-hadar kasuwannin Amurka tun kafin a buɗe su, S&P da Dow sun yi kasa yayin da Nasdaq ta dan cira kaɗan. Mutane biliyan 7.8 na duniya suna shirin yin bankwana da shekarar 2020, amma ba tare da abubuwan da aka saba da su ba da kuma taron jama'a godiya ga annobar coronavirus. Kananan kasashen tsakiyar tsibirin Pacific na Tonga, Samoa da Kiribati su ne na farko da suka fara maraba da 2020 saboda wurin da suke kan layin kwanan wata na duniya tare da manyan kasashe na yankin masu karfi na New Zealand, Australia, Japan da Korea ta Kudu suna biye.
Madalla, wasu asibitoci na aiki gadan-gadan bayan rahotanni da suka bayyana cewa asibitoci a birnin tarayyar Najeriya ta Abuja ba sa aiki kamar yadda suka saba sakamakon mutuwar wasu likitoci da ake zargin cutar coronavirus ne ta yi sanadin mutuwarsu. Hukumar birnin tarayyar Najeriya ta musanta batun ta ko menene gaskiyar lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta zagaya wasu asibitocin gwamnati da masu zaman kansu domin gano gaskiyar lamarin.
Danganta batun rashin aiki a asibitocin birnin Abuja da mutuwar wasu likitoci da ma'aikatan jinya ya jawo hankalin hukumar babban birnin tarayya Abuja, inda hukumar ta bakin sakataren yada labaranta Anthony Ogunleye ta musanta batun rashin aiki a asibitoci. Yana mai cewa duk asibitoci a birnin Abuja na aiki kamar yadda suka saba, kama daga fannin kulawa ta gaggawa ga yara da manya, kulawa da masu dauke da juna biyu, da kulawa da mata masu shayarwa, gwaje-gwaje, fannin magunguna da dai sauransu. Da muka zagaya wasu asibitoci kamar asibitin gwamnatin tarayya da ke a Sokoro, Dr. Nabu Chichidi da ke zaman shugaban kula da ayyukan asibiti ya ce kamar yadda aka saba gani a duk ƙarshen shekara da mutane ba sa fitowa da yawa don samun kulawa, wannan shekara ma haka lamarin ya kasance saboda yawancin 'yan Najeriya sun yadda da al'adar ƙauracewa asibiti a lokacin bukukuwa da ƙarshen shekara sakamakon amanar cewa bai kamata ba, saboda haka ba annobar corona ba rasta hannun mutane zuwa asibiti ba.
The usual trend we have in the hospital is that late December to early January the patient turnout is usually very low because a lot of people travel and Nigerians are superstitious and they don't want to spend the holidays in the hospital, so they try not to attend hospital except they are very ill. So the clinics that have a very low turnout, COVID-19 has not really affected the turnout of patients in our hospital.
Asibitin matakin farko da ke unguwar Area 11 mun tarar da masu gadi, wasu jami'an tsaro, banda ma'aikatan asibiti sakamakon hutun ƙarshen shekara. A bangaren asibitoci masu zaman kansu ma an samu fitowar mutane, inda ma'aikaci Umar Faruk ya yi bayani.
Maganar gaskiya wannan matsalan corona wani challenge ne da muke fisa yanzu, wanda shi an riga da an ba da sanarwa game da dukkanin wasu precautions da ya kamata a ce an ɗauka kafin nan a zuwa gudanar da aiki, musamman mu da muke ma'aikatan, kamar mu ne muke kan gaba wajen ganin cewa dukkanin wani abu da ya kamata a ce mun kiyaye domin kada mu ɗauka wannan cutar mu kanmu muna yi. Kuma idan kika duba ma shi wannan asibitin da kika zo yanzu, tun daga waje ma za ki ga mun ajiye ruwa da sanitizer da kuma shi abin sabulu da za ki wanke hannu kafin nan ma a bar ki ma ki shiga gate.
Cikin mutane da muka samu asibiti da suka zo neman magani, Regina Sony Success ta bayyana cewa
Anthony kam gaskiya their services is very good, suna kokari dan akwai nurses akwai kuma doctors duka, ka zo ana duba ka kamar yanda nazo da baby na sun kula da ni, sun duba ni da kyau kuma sun duba yata ma.
Rahotanni dai sun bayyana cewa asibitoci ba sa aiki yadda ya kamata a birnin tarayya Abuja sakamakon mutuwar likitoci 20 da suka kamu da cutar corona, lamarin da hukumar birnin tarayya Abuja ta ce ba kamshin gaskiya a cikin wannan batu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu. yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aishatu Sale ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sale dauke da shirin. Namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga doctor.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba, amma daga baya zai iya zame musu sufa. Misali akwai cututtuka wadda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka, misali ciwon suga
tun yaro na,
tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali nake baki guda daya kenan. Akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine, a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care, amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun san da suna taba halittar su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata kuma za ta iya, amma zai zo ya tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan, ko german measles, ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ba cikin pox ba.
Ita wannan rubella sunanta, dukkansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa, to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake labor wajen haifo yaro, abu zai iya samun sa. Zai iya samun sa, misali idan ya dade bai numfashi ba, akwai abin da muke kira sabia bas asphyxia saboda rashin isasshen iska a jinin sa. So tana iya taba kwakwalwar shi, to kuma har da sassan ji. So yana iya fitowa a haka, saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Zaki ga yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba, jikin sa ya shika. Yawwa, lakan ta taba mata kwakwalwa, saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba. Za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wuri, ba sa ato.
Idan aka samu
wannan
yaron, ana iya magance matsalar?
Yawanci idan dama an yi su suka zo ba sa kuka da wuri, wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna. Akwai sashen su gura na neonatal neurology, su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist. Zaki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai, suna fama da larurar. Zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi, ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Ba za iya magance shi ba kwata-kwata?
Gaskiya yawanci by definition mu anda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba, amma iya labar din da zai tsaya kenan. Wanda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne, yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama kananan yara, neonatal jaundice, ita ma tana taba musu ji. Yaro zaga ya jaundice ya warke, amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai. Wanda suke kenan wajen wata daya, sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda, kamar hangun, yawa, sankarau, duk wanda ya kama yaro zaki ga zai iya taba jinsa. Saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne, ginin halitta haka yake, kowanne wata akwai abin da ake ginawa, zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba. Kamar masu cindo nake miki misali, cindo ƙarin yatsa shida, to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun ƙari ko rage. So sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba, saboda haka kinga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka baya kamata ta san cewa miwa baya jisu tunda akwai wanda za a iya kawo